وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا وفرج عنا كروبنا يا أرحم الراحمين. بعد هكا ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساة تسادوا دفو أجن يمتن رانا تبيو نا رمضان cikin wannan masallaci mai albarka, masallacin Ubay ibn Ka'ab, inda babban malamin malam Sufi Adam yake gabatar da tafsirin karatun Qur'anin sa. Rashin uzurka da suka kama shi baya nan yau yasa zan wakilce shi a cikin wannan karatun. Jiya muna sanar da cewa malam ya fara fassara mana ayoyin da Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna Allaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imran ala al-alamin dhurriyatan ba'daha min ba'd. Kafin na shiga ayoyin da zamu bayyana kai zamu fassara kai sai yau, zan so dan a duba karatun da aka yi jiya. Ina so dan sake dauraya kadan a akan sannan musallaka. Allah subhanahu wata'ala yace ya zabi annabi Adam. Annabi Adam Allah subhanahu wa ta'ala ya masa wani abu a cikin wannan al'ummar wanda bai yi wa wani sabab gaba dayanta. Domin annabi Adam Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halicce shi da hannunsa. Kowane ɗaya muka gani anan yana da mahaifiyar da ta haife shi, amma annabi Adam gabansa da bayansa halittar Allah subhanahu wa ta'ala ce shi kadai. Shi yasa lokacin da yake da mala'iku su yi masa sujjada, da Iblis ya bijire yake masa sai yake masa ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai, ma'ana me ya hana ka kai sujjada ga abin da ni na halitta da kaina. Astakbarta am kunta min al'ali. To wannan daukakawa ce da kuma girmamawa da Allah subhanahu wata'ala yayi wa annabi Adam wanda bai yi wa wani sabab. Sa'annan girmamawa ta biyu da daukakawa ta biyu da Allah subhanahu wata'ala yewa annabi Adam bayan kammala halittarsa, sai ya umarci mala'iku gaba ɗayansu yace su yi masa sujjada. Yaushe kenan? Bayan ya sanar da shi wasu ilimummuka wanda ba wanda ya san shi in ba annabi Adam ba. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ika فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. معنى الله سبحانه وتعالى يتي ده ملائكه يتي يتي ku ban labarin sunayen wadannan abubuwan in ku kasance kuna daga cikin wadanda suka fada gaskiya cewa ku mala'iku sun fi dan adam. Da suka kasa Allah subhanahu wataala ya sanar da annabi Adam sunan wadannan halittun annabi Adam ya zo ya koyar da mala'iku. Saboda haka annabi Adam ya koyar da mala'iku ilimin abin da ba su sani ba. Ina fata mun gane. Bayan ya koyar da su wannan ilimin, Allah subhanahu wata'ala sai ya umarce su yace su yi masa sujjada. Suka yi masa sujjada, suka karrama annabi Adam. Sujjada ta kai goshi ƙasa, bi ma'anar sujjada shine abin da suka yi wa annabi Adam. Wannan kuma Allah ne ya umarni yace yi masa. Kai ba ka da hakki kai wa wani sujjada saboda girmama shi ka ce za ka kai goshinka ƙasa a gabansa, amma su mala'iku sun yi saboda girmamawar annabi Adam da Allah ya umarce su yace su yi. Haka zalika Allah da yake sai karrama annabi Yusuf sai yace da 'yan uwansa su je su yi masa sujjada. Wa rafa'a abawayhi 'alal arshi wa qarru lahu sujjada. Ina fata mun gane. Ba mu bukatar sai mun dogon tawili akan sujjada. Sujjada yadda Allah ya saukar da ita. Abu na hudu da Allah subhanahu wataala ya kara karrama annabi Adam da shi, ya daukaka shi wanda babu wani wanda yake da irin wannan abu, shine halittar annabi Adam, shi ne dan Adam na farko da ya fara zama a cikin aljanna kafin a sako da shi kaka. Halitta mu kowa sai da aka haife shi ya zo duniya yi jarabawa, domin kowane ɗaya mu yanzu yana rike da booklet ɗinsa ne yana rubuta jarabawarsa. Zai karɓi hisabinsa ne a ranar lahira ya ci ko ya faɗi. To idan aka yi maka hisabi aka tabbatar da cewa ka ci jarabawarka, to shi ne za ka shiga aljanna. To shi annabi Adam daga cikin aljanna aka sako da shi zuwa ga wannan duniyar tamu. sa'annan kuma ya zama shine kakan kowa, shine kakan kowa, dukkan wannan adam da yake yawo a bayan kasa, ma'ana karshen nasabarsa tana tikewa zuwa ga annabi Adam. To wannan shine a takaice daukakawa da girmamawa da karramawa da Allah subhanahu wataala yawa annabi Adam. Sai annabi Nuh nabiyinsu. Annabi Nuh karramawa da Allah subhanahu wataala yi mata shine ya wanzar da zuriyarsa ta zama ita ce tabbataccen zuriya. Domin bayan annabi Adam mutane suka canja daga kan tafarki madaidaici. Allah subhanahu wataala sai ya aiko annabi Adam, annabi Nuh. Da zuwan annabi Nuh sai ya zama shine annabin da abinda Qur'ani ya labarta wani babu wani annabi da ya fi shi tsawon lokaci a cikin wannan da'awa. Ya fi kowa dadewa yana kiran mutane zuwa ga bautar Allah subhanahu wataala. Wa laqad arsalna Nuhan fala ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa 50 aama. Shikara 950 annabi Adam ya rayu yana kiran mutane ku zo ku bauta wa Allah, ku zo ku bauta wa Allah. Falam yaziduhum du'a'i illa tirara. Karshe ake cewa Allah subhanahu wataala, ma'ana duk kiran da ne musu sun kifi imani, sun kifi dini. Ya zan yi da su? To shine kusan annabin da da'awarsa ta fi ta kowane annabi tsawo a cikin tarihi. Sa'annan Allah ya halakar da mutanen da suka yi imani da shi. Duk gaba ɗaya mutanen da ba su yi imani da annabi Nuh ba, Allah subhanahu wataala ya halakar da su cikin iskoshin da muka sani a cikin Qur'ani. Bayan ya halakar da su sai zama waye babban dattijo a cikin wannan al'ummar? Annabi Nuh shine dattijo lamba ɗaya. Saboda haka dukkan wanda ya zo a bayansa, tunda ba a sake mutane irin wannan halakarwa ba, sai ya zama zuriyar annabi Nuh ce. Allah subhanahu wataala sai ya ce waja'alna zuriyatahu humul baqin, ma'ana sai muka sanya zuriyarsa ita ce mai wanzuwa mai tabbata a bayan kasa. Akan wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tuba liman tala umruhu wa hasuna amalu, ma'ana madalla da mutumin da aka jinkirta masa a rayuwarsa, mutumin da ya tsufa a cikin wannan addinin kuma ya kyautata aikinsa, aikinsa ya kyau, ma'ana ya tsufa cikin biyayya da kuma tarbiyar addini da kuma kyautata wa mutane a cikin wannan addinin. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tuba lahu, ma'ana daɗi da kwanciyar hankali ta tabbata ga wannan bawa. Sai annabi Ibrahim. Annabi Ibrahim da aka sake ambato a cikin wannan ayar, shi ma Allah subhanahu wataala ya ambace shi da abubuwa da dama. A dunkule Allah subhanahu wataala ya hakaito ɗaukaka da girmamawa da yawa annabi Ibrahim a ƙarshen suratul Naml, inda Allah subhanahu wataala yake cewa inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'amihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dadan dadawa akan wannan summa auhayna ilayk an ittabi' millata ibrahima hanifa. Wasu darajoji ne da Allah subhanahu wataala ya bawa annabi Ibrahim wanda adadinsu ya kai kusan guda goma a guri daya. Na farko annabi Ibrahim shi kadai Allah subhanahu wataala ya kalla ya ce masa inna Ibrahima kana ummatan. Annabi Ibrahim shi kadai sunansa al'umma. Bisa wannan suke cewa al'umma idan ka samu mutumin da yake yana koyar da mutane alkhairi, yana sanar da mutane alkhairi, wannan mutumin shi kadai ana kiransa al'umma. To Allah subhanahu wataala da kansa ya ce annabi Ibrahim shi kadai al'umma ce, ma'ana mai shiryar da mutane, mai koyar da su alkhairi. Qanitan lillahi, mai yawan biyayya ne, mai da'a ne ga Allah subhanahu wataala. Hanifan, sa'annan kuma yana bin tafarki wanda yake madaidaici ne. Wa lam yakun minal mushrikin, bai zama daga cikin mushrikai ba. Kun ga anan ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin. A iyaka nan ma kadai Allah subhanahu wataala ya ba shi sifofi guda hudu, sa'annan ya ƙara masa wata sifar shine shakiran li an'ami, annabi Ibrahim me yawan godiya ne ga Allah subhanahu wataala, me yawan godiya ne akan ni'imomin da Allah subhanahu wataala ya masa. Idan ka zauna ka kirga ni'imomin da Allah subhanahu wataala ya maka, sau nawa ka taba tashi cikin dare kai sallar raka'a biyu kai godiya ga Allah saboda wasu ni'imomi da ya maka? Ni'imomi suna nan barkatai da Allah subhanahu wataala yake mana. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, idan kuna so ku kididdige ni'imomin Allah subhanahu wataala akan ku ba za ku iya kirgawa ba. Shi yasa Ibnul Qayyim yake cewa ni'ima ana gane godiyar bawa idan Allah ya masa ni'ima ne idan wannan bawan ya rinka raka wannan ni'imar da aikin alkhairi. Allah subhanahu wataala ya baka dukiya, wani irin aikin alkhairi kake yi da wannan dukiyar da Allah zai yi farin ciki da kai da wannan dukiyar da ya baka? Ai ba wayanka bane ba, ba dabararka ya tara maka ba. Akwai wanda suna nan shekara da shekaru suna ta wayo da dabara amma sun kasa tarawa. Rana ɗaya Allah subhanahu wataala ya baka ƴaƴa, wani yana nan yana neman su, kai kuma Allah ya azurta ka da su, ya baka ƴaƴan da idan ka shiga gida ka kwanta baka tunani, hankalinka baya tashi, baka cikin fargaba saboda ba za su ji su dauko maka magana ba. Wayanka ne ko dabararka ya musu tarbiya? Sau nawa ka gode wa Allah subhanahu wataala akan wannan abu? Sabi da haka sai haka to mana annabi Ibrahim ya ce shakiran li an'ami, shi mai yawan godiya ne ga ni'imomin Allah subhanahu wataala. Saboda haka idita bahu Allah subhanahu wataala sai ya zabe shi, wa hadahu ila siratin muttaqin, kuma Allah subhanahu wataala ya shiryar da shi zuwa ga hanya wadda take muttaqin, wadda take miƙaƙƙiya wadda babu karkata a cikinta. Thumma awhayna ilayk, anan sai aka koma magana ga annabi sallallahu alaihi wasallam, shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ce awhayna ilayk, kai ma an maka wahayi, anittabi' millata ibrahim hanifa, ma'ana cikin bauta da zaka yi wa Allah subhanahu wataala cikin aqidat tauhidi, to kai ma kai koyi da annabi ibrahim. Duk duniya kowa da annabi ibrahim yake koyi aikin haji, idan ka je daga farkonsa har ƙarshe koyi kake da annabi ibrahim. Ba za ka san wane ne annabi Ibrahim ba sai ran da ka karanta tarihinsa, domin zuciyar annabi Ibrahim zuciya ce da Allah bai taba halitta zuciya kamar ta ba, an ka cire zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam. Imanin da yake cikin zuciyar annabi Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala wattakhadha Allahu Ibrahima khalila, Allah subhanahu wa ta'ala yace annabi Ibrahim ni masoyinsa ne, ba wai annabi Ibrahim masoyin Allah, Allah ne yace shi masoyin annabi Ibrahim. Allah na tuba ko kai yanzu gwamnan garin ku shugaban kasa ya fito yace ina kaunarka, ya zaka ji a ranka? Bala ta ko ubangijin da ya halice ka ya halice duniya gaba ɗaya yace ina kaunarka? Sai da aka annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce kai ma kai koyi da annabi Ibrahim cikin tauhidin sa, kowanne ɗaya mu sai ya koyi da annabi Ibrahim, da annabi Ibrahim cikin tauhidi, sa'annan tauhidin sa zai cika. Malamai suka ce ba dan darajar annabi Ibrahim ta fita annabi sallallahu alaihi wasallam ba, sai dai annabi Ibrahim ya riga ya annabi sallallahu alaihi wasallam aikata waɗannan abubuwa. Babu laifi dan ka wayi gari yau ka fi wani falala, idan ya aikata wani aikin alkhairin kai ma kai koyi da shi. Ina fata mun gane, annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi annabi Ibrahim falala, amma saboda ya riga ya shi a babin tauhidi, Allah subhanahu wataala sai yace kai ma kai koyi da shi. Ina fata mun gane. To shi yasa Allah subhanahu wataala yace wa ala Ibrahim, ma'ana suma zuriyar gidan annabi Ibrahim Allah subhanahu wataala ya ɗaukaka su, domin za ku ga a cikin zuriyarsa akwai annabawa da yawa da suka zo, kamar yadda Qurtubi yake faɗa cikin tafsirin sa, yake cewa annabawa kusan dubu Allah ya fitar daga cikin zuriyar annabi Ibrahim shi kaɗai kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai yasa ko annabi sallallahu alaihi wasallam nasabarsa kan wa take cewa kan annabi Isma'il, annabi Isma'il kuma ɗan wane ne? Dan annabi Ibrahim ne. Ina fata mun gane. Annabi Ibrahim idan muka rinka magana akan yadda Allah subhanahu wataala ya zabe shi, ya ɗaukaka shi da kimarsa da darajarsa, to ba zan iya tashi a wannan majalisin ba face sai mun karaɗe gaba ɗaya, domin da kashi da Baqara ka fara wa idh tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahu qala inni ja'iluka linnas imama, duk gaba ɗaya wannan falaloli ne na annabi Ibrahim da Allah subhanahu wataala ya ɗaukaka shi, wanda babu wanda ya samu wannan falalolin ba shi ba. Ina fata mun gane. Wannan dangane da wannan ayar kenan a gurguje. sai aya ta biyu da malai ya ƙara fassarawa ta ita ma zan ɗan yi ƙarin bayani akan ta kafin mu tsallake iz qalat imra'atu imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Jimawar da matar Imran ta yi bata haihu ba, dadewar da ta yi bata haihu ba, wata rana tana zaune kamar yadda malaman tarihi suka rinka hakai cewa sai ta ga wani tsuntsu ya sauka akan wata bishiya ya ɗauko abinci a bakinsa yana ciyar da ɗanta. Mutum yana ciyar da ɗansa tsuntsu, wannan abin sai ya burge ta, sai ya ba ta sha'awa. Da ya burge ta ya ba ta sha'awa, sai ya take addu'a ga Allah subhanahu wata'ala cewa Allah subhanahu wata'ala ya azurta ta da wannan ɗan. Ba mamaki saboda ta yanke ƙauna da samun ɗa a wannan lokacin, sai ta ce idan ma Allah ya azurta ta da ɗa a wannan lokacin za ta sallama ce zaune mai hidima ga Baitul Maqdis. A nan da abinda za mu gani a Isra Annabi Zakariya a gaba kaɗan yana da matuƙar mahimmanci a rayuwarmu yau mu fahimce shi. Haihuwa ana yin haihuwa ne bisa ma'ana, ba haihuwa mara ma'ana ba. Daga lokacin da ka fara aure, lokacin da ka fara kulla mu'amala da iyalinka, yana da kyau ka rinka tunanin cewa ɗan da za ka haifa ko kuma ƴar da za ka haifa menene target ɗinka akan wannan ɗan. Kun ga anan ita ta ce Allah ya azurta da ɗa saboda ne, saboda ya zama khadimul masjid, ma'ana ya zama mai hidima a cikin Baitul Maqdis. Can Annabi Zakariya za mu karanta lokacin da yake neman ɗa akan wani asasi yake neman ɗa. Annabi Ibrahim lokacin da ya zo yake neman haihuwa akan wani asasi yake neman haihuwa. Dan uwa a yau idan kana neman haihuwa akan wani asasi kake neman haihuwa. Shi ya sanya kar ku mamaki idan kun ga yadda hali ya zama na rashin tarbiyya a yau. Yana da alaka daga iyaye da suka samu matsala wajen kyautata niyyar yayin haihuwa. Ina fata mun gane, bayani zai ƙara zuwa a gaba akan wannan nukuta. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Lokacin da ta haife ta sai take jin gazada, ma'ana sai take jin damuwa a cikin ranta. Abinda ta haifa mace ce, na daga cikin tarihin Banu Isra'ila ga wanda ya san su, asali su ba sa karrama mace. Su mace a gurin su wata kaskantacciyar aba ce, wulakantacciya ce, shi yasa ba a sanya ta tayi ne, ba a sanya ta tayi hidima ga masallaci. Ko kaɗan su a wancan lokacin ba sa ganin kimarta, ba sa ganin darajarta. Shi yasa yanzu ta yi bakance ɗan da za ta haifa ya zama mai hidima ga masallaci. Yanzu kuma ga ta haifa abinda ba zai iya masallaci hidima ba, saboda Banu Isra'ila ba sa karɓan mace. Yahudawa, Kiristoci, duk gaba ɗayan su tarihinsu ba sa karɓan mace. Musulunci ne kaɗai addinin da yana zuwa rana ɗaya wa mace gadin da ba ta taɓa samun irinsa ba a rayuwa. Shi yasa yau da ake so a wulaƙanta ta, ba a tashi wulaƙanta ta ba sai da aka sauke ta da kan tarbiyya irin ta musulunci gaba ɗaya. Sai aka zo aka ƙirƙiro International Women's Day misali a kan me, saboda sai a ce maka ana yaƙi ne da cin zarafin mace da ake, da wulaƙanta mace da ake, da menene waye cin zarafin ta, waye wulaƙanta mace. Addinin musulunci kakaftun daga farko har ƙarshe addini ne da baka taɓa samun addinin da ya ba wa mata kariya kamar sa ba. A sai a zo a ce maka ai ita mace babbar matsalar shi ne idan aka tashi rabon gado ma zalunta ta kuke, domin gadon ta rabin na namiji ne. Dan saboda aka sai mace sannan katan jahili, ai baka san yadda ka'idar rabon gado yake ba. Akwai inda aka tashi rabon gado ma rabon mace ya fi na namiji yawa. Amma jahilcin su da kwaya ɗaya shi ne lizzakar mithl hadd al-unthayayn, kaɗai suka iya shi ne kaɗai rabon gado. Da dama akan sanya mu a kwana a cikin wannan addinin namu na musulunci, a rinka tafkan mu a guri daya, kullum sai dai mu sa hannun mu kare, amma mu ba mu san sandar da za mu yi duka da ita ba. Baka san cewa wani lokacin ma mace in ta mutu a kasashen Turai ma, wani lokacin in mijinta ya mutu ma, ko in kansa ba ta da shi na gado, wani lokacin in ta mutu ma mijinta dai ta tare duke ta gaba daya, ba zancen ya ce ba zancen ƴan uwanta. Aka zo aka fito da Moses dai, menene Moses dai a gurin ta? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam umarin da ya maka ma sai dai umarni ce ka kyautata wa mahaifiyarka sau uku kafin mahaifinka. Mahaifiyarka ita aka ce ba za ka shiga aljanna ba in ba ta yarda da kai ba, in ba ta yi farin ciki da kai ba, ba ta ce Allah ya albarka ba, ta ce Allah ya wadai, wallahi ba za ka shiga aljanna ba. domin yana ɗaya daga cikin mutane uku da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya listofta yace dukkan wanda ya riski iyayensa ya girma tare da su idan ya mutu bai aikin da za a bai aikin da ma'ana idan ya mutu bai faranta musu sun ji dadi har suka nema masa gafara ba idan ya shiga wuta ya rasulullah haka jibril yace masa ya rasulullah ka ce in ya shiga wuta Allah ya dawwamar da shi cikin wuta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amin Allah ya dawwamar da shi daidai da wanda Ramadan ya shigo ya fita bai aikin da za a gafarta masa ba wannan ita ce mu mace a gurin mu saboda ga uwa muna girma mata shekara da shekaru ba mu da wata rana ɗaya a shekara da zamu ce mu tsaida shi saboda murnar haihuwar mahaifiya ko kuma saboda murnar bai ranar da zamu karrama iyayenmu mata kullun ranar karrama mata ce a gurin mu sai sanya musulunci gaba daya sai sanya kulawar mata da tarbiyya a hannunmu wannan ita ce shaida ta farko da take gaya maka asalin iyayensu da kakanninsu ba sa karrama mata ba sa barin su je masallaci ba sa barin su kula da masallaci amma matsalar ba ma karatu ba ma karanta bangaren su mu karanta bangaren mu sai kasance a idan baka daga can da sai ma idan kana karatu a irin kasashen su sai kana dai botuna na tunanan su kana tsambarin addini kake wa hidima amma aka san haka ne ka zama me an tsaye tunanan ka ka zama westernization kenan shikenan komai naka tunaninka na turawa ne gaba daya yana da kyau akan abin da ya shafi haƙƙin mace mu sake nazari sosai a kansa babu wani abin da za a kawo da sunan haƙƙi wanda addinin musulunci bai bata shi ba wallahi dukkan wani abin da za a kawo sai dai a yi mata ƙarya a lullube ta da abin da yake ƙarya ne gaba daya gangan jikinta aka damu da shi ba wai tsufanta ba sai san ya me yake faruwa ku je ku ga gidan mar gidan da ake ajiye abin da ake kira Darul Ajaza a kasashen Turawa nan mu da sauki ba mu da su babar ka idan ta zuba karar sai da zaka daita sai ka dauke ta tanka kai ta a ci gaba da kula da ita me imani ma a cikin su wanda zai kama da shi zai rinka zuwa yana dan bada abubuwa ci daga lokaci zuwa lokaci wasu matan da kansu suke tara kudin da za a rene su idan sun kai tsufan su to shine sai suka zo suka ce bari mu fito da ranar da zamu rinka tana da iyayenmu mata ya kamata mu rinka kai musu ziyara irin wannan gidajen mu rinka kula da su mu rinka zama da su tare da su muna kai musu fulawoyi haka da wannan a musulunci amma samarin mu da dama saboda ba san wannan ba ka gansu a face ka gansu a twitter da sauransu ana ta posting ana ta murna women internet ana ta murna mother's day da sauransu wannan a takaicen takaitawa sune abinda zan kara a karatun da malam yijiya malam je gaba
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim fa taqabbalaha rabbuha qabulan hasanan wa anbatana nabatan hasanan wa kaffalaha كلما دخل علينا زكريا المحراب وجد عندنا رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب
نعم Allah subhanahu wa ta'ala yace fa taqabbalaha rabbuha batin ta haife ta tana nuna nadamar ta akan haihuwarta amma tare da haka ubangiji yana so ya sanya mata nutsuwa wani lokacin abinda kake so ba shi yake zama alkhairi a tare da kai ba zaka so abu amma sharri ne wani lokacin abinda kake tsammanin sharri ne a gare ka kuma sai ya zama maka alkhairi shi ya sanya dangare da malaman da suke magana akan istifa'in da aka yi wa Ali Imran ma'ana Ali Imran menene darajar da sa Allah subhanahu wataala ya daukaka su ai nayi bayani a baya na ragowar annabawa to shi mecece ta sa daukakar sai suka ce daukakar sanadiyar Maryam ce sanadiyar Annabi Isa da ta haifa kun ga anan darajar ta karu istifa'in ya zo shi ma irin darajar da wani dan adam bai samu irin wannan abun ba to kun ga anan ita da take san ba da take san namiji sai ta samu mace mace sai ta haifa mata abinda me abinda inda namiji ne ba za ta samu wannan abin ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasani wa anbataha nabatan hasana Allah subhanahu wa ta'ala yi mata tarbiyya tarbiyya mai kyau wa kafalaha zakariya sa'annan ya sanya rainanta a hannun annabi zakariya kamar yadda zamu karanta ayoyin gaba ta yaya annabi zakariya ya samu rainanta ne ta hanyar ƙuri'a da aka yi ba wai haka kai aka dauka ba domin kowa ya zo ya ce yana san rainanta a Allah subhanahu wataala sai zaba annabi zakariya kasancewar sa annabi da kuma kasancewar sa dan gwangwanta aka danka tarbiyyar ta a hannunsa kullama dakala alaiha zakariya kullama dakala alaiha zakariya almihraba wajada indaha rizqa dukkan lokacin da annabi zakariya ya shiga cikin ta a almihrab abinda ake kira almihrab shine wannan daki ne da ake keke shi a cikin masallaci wani lokacin kuma yakan dauki korewar masallaci kamar inda liman yake sallah kamar yadda zamu gani shi ma a cikin bayanin annabi zakariya ma'ana abin nabi kenan ke babban guri da aka je aka ce fiye nana maryam take rayuwa a gurin anan annabi zakariya ya je ya same ta kullama dakala alaiha zakariya kullama dakala alaiha zakariya almihrab wajada indaha rizqa duk lokacin da yaje wannan gurin da aka ajiye sai ya rika samun ta da wani arziki daban malamai suka ce wani irin arziki ake samun ta da shi arzikin da ake samun ta da shi shine abinda yake ba a iya samun ta sai lokacin rani sai a same shi da damuna a gurinta abinda yake ƴaƴan itatuwa da suke na damuna ne sai a same shi kuma da rani a gurinta ina fata mun gane ma'ana kamar yanzu lokacin da muke dab da lokacin damuna haka ko kuma idan damuna ta tsaya ƴaƴan itatuwa da ya kamata a ce muna samu da damuna ita in ya je gurin da cikin masallaci sai ya rinka samu ne sai ya rinka samu akasin haka ma'ana abinda za a samu da rani sai a same shi da damuna a gurinta abinda za a same shi da damuna sai a same shi da rani a gurinta in ya gani sai tambaye ta anna laki haza ma'ana daga ina kika samu wannan wasu malaman suka ce a gurin da take a cikin masallaci wani guri ne kamar bene banda annabi zakariya babu wanda yake hawa gurin to kamar tsani ake sakawa a hau in ya sauka sai ya cire kayansa to duk lokacin da yaje ya san babu wanda yake iya zuwa gurinta sai ya ganta da wannan kayan marmara sai anna laki haza daga ina kike samun wannan ita kuma da ta tashi ta ce huwa min indillah ma'ana wannan abin Allah subhanahu wataala ne yake azabta ni da shi sai ta kara musu dan inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah subhanahu wataala yana azalta wanda ya ga dama ba tare da lissafi ba tare da kididdiga ba duk ran da arzikinka zai zo ba tare da lissafi ba tare da kididdiga ba karkashin wannan akwai wani hadisi da Abu Ya'la ya fitar wanda annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana ya wayi gari da ya wayi gari ya kwanta ya kwambiyu ba abinda zai kai bakinsa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya fi kowa cikin wannan al'umma kwana ɗaya kwana biyu babu abinda zai kai cikinsa ya kewaye gidan matansa gaba ɗaya yana tambayar su da akwai wacce take ko da ƙwayar dabino da zan sa a cikina babu ya fita ya tafi gidan ƴarsa Nana Fatima ya same ta ya ce mata dan Allah kuna da abinda zan iya kai cikina suka ce wallahi babu annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya dawo ya nemi guri ya zauna sai wata makociyar Nana Fatima sai ta aiko mata da wasu bangare na jikin gurasa da kuma nama sai ta aiko mata da wannan sai ta ce wallahi ba zan taba komai ba tare da cewa ni ina jin yunwa mijina yana jin yunwa ƴaƴana ma suna jin yunwa amma zan fifita annabi sallallahu alaihi wasallam akan ƴaƴana da matana gaba da mijina gaba daya sono ka taba irin wannan mawqifin a rayuwar ka sai yau bari in kifi ta bukatar Allah da manzansa akan bukatar iyalan gidana tace ba za mu taba komai ba muna jin yunwa suna jin yunwa amma wallahi ba za mu ci kuma ta kirawo danta Hassan ko Hussein ne Marwa ce ne shakka dai daga cikin shi ta rufa abincin tace je ka samu annabi sallallahu alaihi wasallama ka bashi wannan abincin yaro yana jin yunwa amma wata irin tarbiyya aka masa ya zama abuntacce ya tafi ya je kai abincin ba tare da ya bude ya taba ba ya je kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam abincin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to koma gida ga nan zuwa ma'ana mai da shi gurin fafi ya dawo Hassan ya dawo da abincin da ya dawo da abincin annabi sallallahu alaihi wasallam ya biyo shi da ya biyo shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa gidan sai ya ce da Nana Fatima ta kawo abincin tana ɗauko abincin sai ta ga abincin ya ƙara ƙaruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci abincin Hassan Hussein suka ci abincin na da Fatima tace yace a kira sayyidina Ali sayyidina Ali yazo yace yace a dauka aje a raba matansa matansa ma suka ci abincin har yanzu abincin yana nan yadda yake bai canja ba saboda haka da ya kalli na Fatima sai yace mata anna laki haza daga ina kika samu wannan abincin sai tace huwa min indillah inna Allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisab tace ba dalla da Allah ya azurta ni cikin zuriyata da wacce zake koyi da irin nana Maryam wannan ita ce ribar haihuwa ita ce ranar haihuwa kaga danka yarka tana koyi da manya manyan magabata Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yake murna yanzu ga yarsa tana koyi da irin abin da kalmomin da nana Maryam ta fa na'am hunalika
هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين
نعم الله سبحانه وتعالى هنالك دعا زكريا ربه وشيسات كتوى إتنا مريم da aka ce wannan gurin aka aje sai ta zama malama ga Annabi Zakariya ta inda bai tsammani ba menene abin da ya karawa Annabi Zakariya kore ya kara tabbatar da cewa har yanzu yana da hope a rayuwarsa na cewa zai iya samun haihuwa shine ya za a yi in dai za a samu abincin damuna lokacin rani a samu abincin rani lokacin damuna lalle zan iya samun da ko da ne ko da na tsufatuko domin tayi rabbi indi wahana al'azmu minni wasta'ala ar-ra's shayba kamar da zamu ƙara bayani sosai da ya ga wannan abin sai yace to idan haka ne ki tabbata haka zaka faru to Allah subhanahu wa ta'ala yana bawa yaro da shine abin da yake a cikin urfi tsoho wanda shekarunsa suka tura ma'ana haihuwa ta ne masa wahala to ni ma yanzu nayi imani cewa yadda Allah ya azurta wannan baiwar Allah da abin da ba a samun sa a lokacin da ya kamata ni ma yanzu Allah zai azurta ni da abin da ba a samun sa a lokacin da ya kamata wannan shine tauhidi wannan shine imani shine kyautata zato tsakaninka da Allah da ya ga wannan abin sai da hunalika da'a zakariya rabba kamar haka ne Annabi Zakariya ya koma ya roki ubangijinsa ya yi roki ubangijin nasa surat al-imran bata bayyana ba amma surat maryam tayi bayani baya daga cikin ladabin addu'a ma idan zaka roki ubangiji kawai ana idan da sallah ya Allah ya dubu gari nake so a Allah bukata ta kaza ne ba inda zaka ji addu'a bata haura bata barin inda kake ko tsake kanka ba zata bari ba idan har baka yi abubuwa guda uku ba na daya idan baka yi yabo ga Allah subhanahu wataala kai banbadanci ka nuna gajiyawarka a gabansa ba sa'annan ka zo ka raka ta da salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sa'annan kuma ka kyautata addu'ar taka wannan sune shar'i guda uku na amsa addu'a na daya sai ka daga hannu sai ka roki ubangiji kai masa kirari kai banbadanci ko yanzu ba zaka je gaban sarki ka faɗi kai tsaye ka ce masa kaza nake so a dauka a baka ba amma idan kai banbadanci sa'annan ka dulmiya bukatar ka a ciki sai a ce ku je ma a yi masa ba waki ma bai san lokacin da ya maka ba wannan dan adam kenan mahalicin dan adam shi ma sai kai masa banbadanci sannan zai ba sa'annan ka zo ka raka ta da salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka gama wannan sa'annan kai addu'a da abin da yake ba mustahil bane ba a haƙƙinka don babu wani abin da yake baya samu a haƙƙin ubangiji sa'annan kuma kai roƙo wanda yake a ma'ana ajmal mas'ala kamar yadda Abdullahi ibn Mas'ud ya faɗa mafi kyawun roƙo zaka to idan kai wannan ka samu sharɗan da za a amsa maka addu'ar haka Annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da wani bayan a idan da sallah sai ga wannan mutumin yana yi kamar yadda ya koya masa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli wannan mutumin yake sal tu'da yanzu ka roki Allah za a biya maka bukatar ka roka za a biya maka bukatar Annabi Zakariya ya yi tasa addu'ar da addu'a ce ta zurga makamai gaba daya me yake sai rabbi inni wahana al'azmu minni, sai ya ubangiji kashina yayi laushi. Me yake dafi kenan da kashina yayi laushi? Ma'ana na tsufa kenan, ai ya kai matukar tsufansa. Washta'ala ar-ra'su shayba, ista'ala ar-ra'su shayban, da ya tashi sai ya amfani da abinda Larabawa suke kira isti'ara, ma'ana mubalaga yayi a wajen zance. Idan ka samu busassun itace, idan ka kunna musu wuta, me za a yi? Me zai faru? Tafiya za ta yi da su gaba ɗaya. Ai ma'ana abin da yake nufi kamar furfura ta tafi da kaina gaba ɗaya, ma'ana kai da ya fari fat. Ista'ala ra'su shayban, ta ce walam akun bi du'aika rabbi shaqiya, ina sanar da cewa ubangiji ba za ka wulakanta ni ba, ba za ka tozar ka addu'ata ba. Wannan shi ne kyautata zato. Allah subhanahu wa ta'ala da kansa ya faɗa cikin hadisul qudsi, yace ni ina tare da zaton bawana, bawana ya zaton duk yadda ya ga dama a kaina haka nake. Saboda haka sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ɗayan ku ya yadda ya mutu face na kyautatawa Allah subhanahu wa ta'ala zato. Annabi Zakariya ce ina da yakini ba za ka bana daga cikin waɗanda suke ba su da rabo, waɗanda ba za a amsa addu'ar su ba. To ni da kake san dan haka kawai kake san dan, a'a wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i, ma'ana mutane na ina ji musu tsoron shugabanci ne a bayana, ina ji musu tsoron kada addini ya tawzarta a bayana, ina son a samu daga tsatsona wanda zai cigaba da kula da shugabancin banu Isra'il. Wannan shine dalilin da yasa yake son haihuwa. Wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira, matata ta zama 'aqir, ma'ana ita ce wadda ba ta haihuwa. Fahabli min ladunka waliya, ma'ana kun ga ba ta yi fa'a'in ni ba, sai ce fahabli, ma'ana kai mun baiwa, kai mun kyauta, kai mun kataita. Ina fata mun gane, ba wai ba ni ba, a'a yi mun kataita, yi mun karanci. Sai sa ko yanzu ba na kama da lafazin ɗaya ne ka je ka samu mutum mai wadata ka ce ba ni kuɗi, ko kuma ka ce ranka ya daɗe yi mun kataita, wanda ne ya fi masa daɗi a baki? Ma'ana karamci da yake so kataita yake so kai maza, yake yin fahabli min ladunka waliya, ya ubangiji ayi mun kataita, ayi mun bazinta a bani da, ya ubangiji kawai dan abin da nake so ya zama shi zai kula da haƙƙin banu Isra'ila, ya kula da shugabancin su, ya kula da addinin su. Yace wayar yarisuni wa yarisu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya, ma'ana yarisuni ya gaje ni, wayarisu min ali yaqub, sa'annan ya gado daga gidan annabi yaqub, waj'alhu rabbi radiya, ma'ana ya ubangiji ka sanya cikin wanda kai da su, ai tsakani da Allah sau nawa, sau nawa lokacin da muke neman ƴaƴa muke irin wannan addu'o'in, sau nawa kake cewa Allah ya bani da saboda ya zama kaza, ya zama kaza, ya zama kaza, kuma ka ba addu'ar da aiki aikata aiki na gaske ba na baki ba kadai, ai sau nawa? Shi yasa na gaya muku kada mu mamaki irin wannan tabarbarewar tarbiyya ta wannan lokacin da muke ciki, tana da tushe, tana da asali, ba haka kawai muka tsinci kanmu ba. Rashin kyautata zato da rashin addu'o'i tsakaninmu da ubangijinmu da kuma rashin manufa a wajen haife-haife shi ne abin da ya ja rayuwar ku ga tana koma yadda take koma yanzu. Duk al'amari ba shi da alaƙa wai menene haihuwar ƴaƴa barkatai ko kuma a ƙayyade iyali da sauransu, ba shi da alaƙa da wannan. Mutane nawa ne wanda za ka sun ce suna da ƴaƴa 30, suna da ƴaƴa 40, kuma da Allah ya musu albarka? Mutum nawa ne yake da ɗaya amma ya fantar ya addabe shi, ya addabi rayuwarsa? Alaƙar tana da kai kanka. Duk lokacin da kaga ubangiji ya jarabe ka da mummunar ƙaddara, to ka sake nazari cikin rayuwarka ka gani da akwai inda ka samu matsala tsakaninka da ubangiji. Idan ka koma ka duba alaƙarka da ubangiji ka tabbatar tana da kyau, to ka yadda da wannan a matsayin ƙaddara da jarrabawa. Amma kar kai ganganci da sakaci a rayuwa ka ɗauke ta a matsayin jarabawa ce ko ƙaddara, wannan sakamako kake girba na gangancinka. Ya saka mu rinka haihuwa da ma'ana, mu rinka haihuwa tun kafin a haifa mana abin da za a haifa, mu rinka addu'a ga Allah subhanahu wa ta'ala ga abin da muke so su zama, ya ubangiji. Wannan addu'ar da ya gama cikin surat Al-Imran, Allah ya ce wa ya ce innaka sami'ul alim, alsa sami'ul du'a, hakika kai mai jin addu'a ne ya ubangiji, mai saurare ne kuma mai ji ne. Allah subhanahu wa ta'ala mai masa sai turo mala'iku, fanadatul mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimati min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin. Da abin da Allah Zakariya ya roƙa shi ga nan an baka, har wanda baka rubuta ba na ƙara maka wannan shine idan kai addu'a yadda ya kamata Allah subhanahu wa ta'ala zai amsa maka addu'ar sa'annan kuma sai ya baka dori ma akan abin da baka roka ba wannan shine karamci na ubangiji shine karimun kenan ina fata mun gane sai da suke cewa kada ku ce ramadan karim sai dai ka ce ramadan mubarak saboda shi ramadan a karkarsa ba shine karimun ba ubangijinsa ne karimun ina fata mun gane amma ramadan mubarak ramadan mai albarka ne watan mai albarka فنادته الملائكة سي ملائكة كراوشي وهو قائم الحال يناتي يسلي في المحراب معنى يناتي أكيبا بمبرنسا كنغني أي أكيب دوما تشنتاء جيجا الله سبحانه وتعالى شيني أبن ديكي سنيني شيني أبن ديكي سنيني الله سبحانه وتعالى يجيامك بقاتة رفا أما بابا كوي كتاشكي أدوى مثلا تكنا وقبنا كأجا ماذا تقولي تو in baka ba ubangiji yakininka ba ba za ka taba samun biyan bukatar ka ba ai yakini kaje miƙa ubangiji cewa tabbas na san ubangiji za kai ai ba abin da ya gagare ka kar ka yadda ka sanya kokonto a cikin zuciyarka matsalar yanzu idan nace ka gode addu'a ba tare da kai kokonto a cikin ta ba nan matsalar yake kai kanka kana roƙon abin amma kana ji a jikinka anya kuwa ba furta za ka yi amma za ka ji a jikinka cewa anya ga wannan abin da sanya wannan anya din da kake yi to shine abin da zai bawa addu'ar ka matsalar domin zato kake ubangiji ba zai iya maka ba Allah kuma yake ina tare da zakan bawa sai da ka sai mu'amalance ka da zakanka sai sanya ko addu'a ka ji kana yi ka ji ka dan samu gargada ka sake jaddada niyyar ka ka sake koma shi dan ba zai taba barin ka kai ta cikin sauki ba amma da gwadawa da yaki da shi shine zaka samu nasara wani lokacin ka yi ta har ta wuce tare da ta wuce ba tare da kai tsammani ba فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى ملائكة كثيرة وكثيرة يزع الله سبحانه وتعالى يني مك بشارة ذات سامدة لما الله يرد مس سونا بعد ذلك رد مس با سنت إني سميتها مريم إذا ترد مس وأنكم الله نسيان مس يد ذلك يبدأ سونا سيحيى إن أبغى تمنعني مصدقا بكلمة من الله abinda baka sani ba shine akwai zai zo yana gaskata wasu kalmomin Allah subhanahu wataala sai aka tambaya malamin da ce menene wannan kalmar da zai imani da ita gaskata ta sai suka ce haihuwar annabi Isa wa sayyidan shugabancin da kake magana wa inni khittul mawaliya to sayyidan zai yi wannan shugabancin da kake yarisuni wa yaris min ali yaqub me kenan anan annabta Allah subhanahu wataala yake wa nabiyyan yanzu zai zama annabi min as-salihin kuma zai zama daga cikin ma'ana salihan bayi a cikin ran Allah rake ina fata mun gane kun ga anan dukkan abinda annabi zakariya ya roka a cikin surat maryam Allah subhanahu wataala ya tattare ya bashi su a cikin surat ali imran yake dukkan an danka maka waɗannan a waɗannan abubuwa saboda haka anan zamu gane manifa tana da matukar tasiri a cikin rayuwar dan adam kada mun zama muna abubuwa ba mu da manufa ba mu da abin da muke nufin ko kuma sakon da muke nufin mu sadar da shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala na'am
qala rabbi anna yakunu li mudarrin wa qad balaghani al-kibaru wa dharati قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعلني آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة عيات إلا ضيفا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي
نعم سند يتي مصدقا بكلمة من الله وسيدا سيتي وحسورا فمفسر كلمة وحسورا با وحسورا ابن دا سكي لدي حسور سكتي أسلت دا حبسني معنى متمن دا يكي كيبا شكنسا سكتي حسورا أشين حجن سيدنا يحيى ابن دا اجنبي شيني متمن دا يكي كيبا شكنسا معنى كمريي وكنسا على قولي بهما اللا يتورى مسا حكي شوى بزي معاملة دا ما تشابه ina fata mun gane saboda me ta'abbudan lillah kaiwa matuƙa wajen ibada sai sai shi gaba daya ba ma zai yi mu'amala da mace ba ba kamar kuma bayan yadda na ga wasu malaman suna fassara cewa ai asali an halicci annabi zakariya ba shi da sha'awa ko wani abu makamancin haka ba a'a idan ka ce an haife shi ba shi da sha'awa darajarsa da kake so ka fitar ba za ka fito ba dan adam yana sha'awar abu ya kyale shi a karan kansa shine kurewar kimarsa da darajarsa amma dan baka san abu baka sha'awar sa to dan ka bar ta sai me sai sanya lokacin da muke tafsirin surati Yusuf lokacin da ake walaka da hamba bihi wa hamma biha wasu malaman da suka ce ita ta himmanci tana neman sa shi kuma ya himmanci yana guje mata sai muka ce idan kai ga darajar annabi Yusuf da kuke so ku fitar kun yi kasa da ita walaqad hammatu bihi ya burge ta ya ta burge shi ai bana ya burge ta ta himmatu da shi wa hamma biha shi ma kuma ya ji tabbas ta burge domin yadda aka sifanta da duk inda kyakkyawa mace ta kai ya ta kai ka jingina wata kamala cewa yana son ta amma tsoron Allah subhanahu wataala ya hana shi kusantar ta ina fata mun gane saboda haka to shi ma da sha'awar ta da komai amma saboda kusancin da yake nema ga Allah to ba shi da lokacin da zai kusanci mace shine wa hasuran wa nabiyyan min as-salif qala rabbi anna yakuna li ghulam ma'ana anan shi kansa annabi zakariya abun ya ma bashi mamaki ba shakka yake yi ba ma'ana irin to mutum albishir da abinda zai kasance hankalinsa ma ya imauce ya ma rasa menene abinda zai ce a wannan lokacin ina fata mun gane yake maga anna yakuna li ghulam ma'ana kaifa yakuna li ghulam wa qad balagani al-kibar tunda anan da yake cewa kadi balagani al-kibar ma'ana na kai mutukar girma na yake mimita wannan bayan ayatin addu'a ta dama ya faɗa yace ya kai girman ta nan ya sake mimita wa mar'ati aqi can ma kuma ai ya faɗa yace matarsa ba ta haihuwa sabida haka da abun ya bashi mamaki ba wai yake kokonto akai ba sai yace mai rabbi ja'alni aya sai suka sai mala'iku suka ce masa kazalika yaf'alullahu ma yasha yadda kaga haka kana tsoho tuku matarka ba ta haihuwa Allah ya baka haihuwa haka Allah yake abin da ya ga dama annabi ibrahim haka Allah subhanahu wataala ya yi masa bai bashi da ba shi ma har sai da me ya kai mutu karkar karfin sa lokacin da mala'iku ma suka zo suna bushara ga matarsa me tace ta me take cewa ta yaya za mu samu da wa hadha ba al shaykha batin wannan mijina ne ya tsufa ya kai mutukar karfin sa Allah subhanahu wa ta'ala ta'ajabina min amrillah kuna mamaki da al'amarin Allah ne rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait saboda haka haka Allah subhanahu wa ta'ala yake kyautar sa wani lokacin in yi maka kyauta sai ka zub da hawaye saboda farin ciki da jin dadi abu dai kake bukata ka mika yakinin ka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala qala rabbi ja'al li aya kace ya ubangiji ka sanya mini wata alama wata alama da zan gane ko idan matata ta samu ciki ko kuma idan dai ya kusa zuwa kace aya tuka Allah tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza anan cikin surat maryam Allah ya ce aya tuka Allah tukalliman nasa salasa layalin sawiya yanzu ka je ayar da shine zaka ga ka kasa magana tsawon kwana uku ba za ka iya magana ba sai dai ka rinka yi mutane nuni ma'ana kwana uku a jere ke tare da haka dan ka gasa magana ba shikenan ba wadhkur rabbaka kaseeran ma'ana ka je kai ta roƙon ubangijinka wasabbih bil ashi wal ibkar ka rinka tasbihi da daddar ka rinka tasbihi da safi ko ka rinka tasbihi da yamma ka rinka tasbihi da safi wannan ga dukkan wanda yake neman wata biyan bukata a gurin Allah yana da kyau ya lazumci tasbihi musamman a wannan lokutan da aka yi annabi zakariya kai da yamma ko kai da daddar sa'annan kuma kai da safi haka Allah subhanahu wataala ya koyar da annabi zakariya yace wasabbih bil ashi wal ibkar ina fata mun gane to abinda muka yi na daidai Allah ubangiji ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ubangiji ya gafarta mana iyaka nan zamu tsaya sai kuma Allah ya kai mu ka darasin gobe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh